Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Niger za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Shugaban Gambia mai giran gado Adam Barrow ya gana da wasu shugabannin kasashen duniya a birnin a kasar Mali inda ake kokarin warwarkicin shugabancin Gambian cikin lumana. A hukumance an ayyana Barrow a zaman wanda ya lashe zaben kasar da aka yi cikin watan jiya da wata yar tazara. Shugaba ya jamme wanda yake mulkin kasar na tsawon shekaru 22 tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a 1994. Da farko ya yarda da sakamakon zaben amma daga bisani ya sauya matsaya ya shigar da kara gaban kotu yana zargin cewa an yi magudi. Shugabannin Faransa François Hollande da kuma na Mali Ibrahim Boubacar Keita duk sun yi kira ga shugaba Jammeh ya yi murabus idan wa'adin mulkin sa ya kare cikin wannan mako. Amma shugaba Jammeh ya ce zai ci gaba da mulki har sai kotun kolin kasar ta yanke hukunci kan karar da ya shigar. Abinda masu sharhi a Banjul babban birnin kasar take ce zai dauki watanni kafin kotun ta yi haka. Barrow wadda shi ma ya halarci taron koli na shekara-shekara da Faransa take yi da kasashen Afirka a birnin Bamako jiya Asabar ya ce yana ci gaba da shirin kama aiki ranar Alhamis. Shugaban Faransa François Hollande ya faɗa a Malin cewa zaben da aka yi a Gambia yana da sahihanci saboda haka tilas ne a mutunta shi. Ungiyar tattalin arzikin kasashe da ke yammacin Afirka ECOWAS ta saka dakarunta cikin shiri idan shugaba Jammeh bai sauka ba daga kan mulki a kan lokaci ba. Shi kuma shugaban Amurka mai giran gado Donald Trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin Obama ta kakaba wa Rasha, amma zai duba janye su muddin Rashin ta ba da haɗin kai ta yi aiki da Amurka kan muradu da suke da muhimmanci ga sassan duka biyu. Trump wanda ya bayyana ka a hira da jaridar Wall Street ya ce idan Rasha ta haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci da kuma akan wasu muhimman batutuwa wa zai buƙaci takunkumi idan muna shiri da Rasha kuma tana ayyukan masu kyau. Da farko Amurka ta aza Rasha ta takunkumi ne a shekara ta 2014 bayan da Rasha ta kama zirin Crimea. Ranar 29 ga watan jiya kuma shugaba Obama ya kori jakadun Rasha 35 ya aza kasar ƙarin wasu takunkumi saboda yunkurin da Moscow ta yi na yin shishigi a zaben Amurka da aka yi cikin watan Nuwamban bara. Hakanan shugaban na Amurka mai jiran gado ya ga jaridar cewa manufofin Amurka da suka ayyana Taiwan a zaman wani bangare na kasar China ti da sasaki shawarwari akai. Kalaman da suka sha bamban da abin da hadimansa suka faɗa lokacin da Trump ya yi magana ta wayar tarho da shugabar Taiwan bayan da ya samu nasara a zaben na Amurka. A gefe ɗaya kuma Mr. Trump ya cicciki gwarzon yaƙin kare 'yancin bil'adama da baƙar fatar Amurka ɗan majalisar wakilan Amurka John Lewis wanda ya ce Mr. Trump ba sahihin shugaban Amurka ba ne. John ya ce haya haƙiƙance Rasha ta taimaka Trump ya lashe zaɓe. Trump a shafinsa na Twitter ya ce maimakon sukarsa da Lewis yake yi ya maida hankali wajen bauta waɗanda suka tura shi majalisa. Ƙungiyar nan da take rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya ta ce ƙungiyar ISIS a gabashin Siriya ta ƙaddamar da wani ƙazamin hari kan yankuna da suke ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar jiya Asabar a birnin Deir ez-Zor da ake taƙaddama a kai suka kashe aƙalla sojojin gwamnati da 'yan tawaye da fararen hula 30. Ƙungiyar ta kai harin ne ta ƙunar baƙin wake da rokoki a yunkurinta na samun cikakken iko kan yanki da zai haɗa fadarta da ke raƙa a arewacin Siriya da kuma makekin yanki da ta kama a Iraki. Yanzu kusan shekaru biyu kenan mazauna birnin da ez-Zor suke ƙarƙashin ƙawanyar masu tsauraran ra'ayi. Wannan hari da aka kwatanta a zaman mafi girma da akan dakarun gwamnati a birnin a tsawon watanni yanzu yana zuwa ne a daidai kuma lokacin da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar suka ba da sanarwar za su goyi bayan zaman sulhu da Rasha da kuma Turkiya suka shiga tsakani aka cimma. Shawarar da za a fara ko kuma shawarwarin da za a fara ranar 23 ga watan nan a Astana babban birnin ƙasar Kazakhstan. Babban hadakar ƙungiyar 'yan tawaye Siriya wacce ba a yi da ita ba a shiga tsakanin da Turkiya da Rasha suka yi a shawarwarin sulhun ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayar cewa tana goyon bayan wata tawagar sojojinta da za ta halarci taron da za a yi a Kazakhstan. a halin da ake ciki, kuma Amurka ta tabbatar da cewa an gayyace ta zuwa wannan taron bayan da Russia ta Turkiya suka mai da ita Amurka saniyar ware a shawarwarin da suka kai ga shiga tsakani a cimma wannan yarjejeniya. Kakakin shugaban Amurka mai jiran gado Sean Spicer ya ga manema labarai ranar Juma'a cewa Russia ta gayyaci sabuwar gwamnatin Trump din ta halarci taron sulhun. A Iraki, jami'an kasar suka ce dakarunta sun kama katafarin jami'ar birnin Mosul bayan wata fafata da mayakan sa-kai na ISIS. Wani babban hafsan a sashen yaƙi da ta'addanci na kasar Manjo Janar Ma'an Sa'adi, wanda ya bayyana haka, ya ƙara da cewa dakarun na Iraki za su yanto illahirin gabashin birnin na Mosul cikin kwanaki goma masu zuwa. Hakanan dakarun suka ce sun kama gadoji uku cikin biyar da suke wannan birni. Jana Sa'adi ya ce sojojin na Iraki sun kama kashi 85 cikin 100 na gabashin birnin Mosul tun bayan da dakarun taron dangi da Amurka ke wa jagoranci suka fara kai farmaki da jiragen yaƙi a yankin a watan Disamban da ya wuce. Jami'an kasar suka ce yanzu sojojin ba su fuskantar matsananciyar turjiya da suka gani tun da farko. A cikin 'yan makonni kacar sojojin Iraqin sun kwato gundumomi masu yawa har suka samu kaiwa ga kogin Tigris wadda ya raba Mosul din gida biyu. Mayakan sa-kai na ƙarƙashin ISIS sun kama Mosul ne kusan shekaru biyu da rabi da suka shige. Birnin shi ne na biyu a girma a ƙasar ta Iraqi. Gwamnatin Afghanistan ta ce ta samu nasarar kakkaɓe mayakan sa-kai na ISIS a tsawon wata uku a wata gunduma mai nisa da ke gabashin ƙasar. A 'yan kwanakin nan an kori mayakan ISIS daga yankin Pachiragam, yanzu babu sauran mayakan a wannan wurin. Shirin Aka Fakir, kakakin rundunar sojin Afghanistan a Nangar har ya ga sashen Afghanistan na muryar Amurka. Bayan da aka fatattake su a Pachiragam a farkon makon jiya, duk da haka mayakan sa-kan sun kutsa cikin gundumar Kot makwabciya suka auna 'yan bindiga da ke wannan yanki. Mayakan na ISIS suka cinnawa gidaje fiye da 60 wuta ranar Juma'a, kamar yadda jami'an lardi da mazauna yankin suka ce. Suka kashe mazauna karkara masu yawa a lokacin da suka kai wannan farmaki, kuma an raba ɗaruruwan mutane daga muhallansu sakamakon faɗan da aka gwabza. Mazauna yankin sun gaya murya Amurka cewa mayakan ƙungiyar 'yan ta'addan yanzu sun tasamma wani shingen kan hanya da 'yan sanda suka girke a yankin. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani kamfani mai zaman kansa da ke ayyukan bincike a sararin Subhana ya samu nasarar kaddamar da tashin wani kumbo koro kan 'yan sama jannati tun bayan bindigar da wani irin sayi a kan turmin kaddamarwa cikin watan Satumban bara. Kamfanin mai suna SpaceX da Turanci jiya Asabar ne ya kaddamar da jirgin daga sansanin mayakan saman Amurka da ke Vandenberg a jihar California, kuma ya sauka babu wata mishkila kan wani jirgin ruwa a tekun Pacific. Wannan wani muhimmin mataki ne na kaddamar da irin waɗannan jiragen na 'yan sama jannati wanda za a iya sake amfani da shi. Bara jirgin 'yan sama jannatin da aka lakaba suna Falcon 9 ya yi bindiga kan turminsa a Florida lokacin da ake gwaji kamin a kai ga lokacin tashi na ainihi. Masu bincike sun hakikance tankin iskar da ake kira helium da Turanci ne ya fashe cikin wani tankin wani irin iskan gas na daban, wanda shine musabbabin wannan fashewar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa biyu ne zuwa uku da ke nasaba da zabe a kasashen Afirka. Na farko dai, wai me yasa ne shugabannin Afirka ba su son zabe? Duk ko da yake wasu sautari zaben ne ke kai su kan karagar mulki. Wasu kuma waɗanda suka yarda aka yi zaben, sau goma aka yi, sau goma za su ce su suka lashe. Wasu kuma su ne za su ba da wanda zai gaje su. Wato, ga waɗanda suka yarda aka yi zaben ma kenan. Sai kuma batu na gaba shine yunkurin da majalisar dattijan Najeriya ke cewa wai 'yan Najeriya da ke wasu ƙasashen duniya su samu damar gudanar da zabe a duk inda suke idan lokacin zabe yayi a Najeriya. Amma abin tambaya shin wannan abu ne mai yuwa gani yadda zaben ma na cikin gida yake kasancewa? To bari mu fara da batun dalilin da yasa dewan shugabannin Afirka sun tsani zabe, amma kafin nan bari mu duba shugabannin Afirka da suka shantake kan karagar mulki bayan sun kwashi lokaci mai tsawo. Misali dai Teodoro Obiang Nguema na kasar Equatorial Guinea dan shekaru 74 kuma tun da yake fadda kawunsa kan karagar mulki a shekara 1979 har wa yau bai gudanar da zabe ba. Sai Angola Jose Eduardo dos Santos shi ma dan shekaru 74 tun zaben da yace shi ne nasara a shekaru 37 da suka gabata yanzu ma yace zai sake shiga zabe shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sai shugaban Zimbabwe Robert Mugabe wanda tun a shekara 1980 yake da yace shi ya ci zaben farko yanzu haka ma yace a shekara mai zuwa shine zai tsaya takara wanda ba sai an fada ba an san wanda zai ci wannan zabe ko da yake wata majiya ta ce kila matarsa ta canje shi. Haka jamhuriyar Kamaru Paul Biya dan shekaru 83 ya kwa shekaru 34 a matsayin shugaban kasa bayan da can shine prime minister to yanzu ma ya cire adadin da shugaba zai yi kan karagar mulki. A kasar Uganda ko Yoweri Museveni dan shekaru 72 yanzu yana shekaru 30 a matsayin mai lahi zabe har sau biyar a jere. Sai Sudan Umar Hassan Al-Bashir dan shekaru 72 yau shekarunsa 27 kan karagar mulkin tun sa'in da ya kwace mulki har wa yau shine shugaban kasa. Sai Chadi shugaba Idris Deby dan shekaru 64 ya kwaye shekaru 26 domin ko kwanan nan ma yace shine lahi zaben da aka gudanar a kasar tasa wanda wannan shine zagaye na biyar yana lahi zabe a kasar. Sai shugaba Denis Sassou Nguesso na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wanda dan shekaru 73 ne kuma ya kwaye shekaru 19 yana kan karagar mulki bayan a tsakanin shekara 1979 zuwa 1992 shine prime minister kasar. Sai Paul Kagame na kasar Rwanda wanda tun shekara 2000 da ya zama shugaban kasa bayan ya tura shugaban kasar gidan yari yake kan karagar mulki a zabe kuma da za a yi a cikin wannan shekara ta 2017 ya ce shine kadai ya cancanci tsayawa takara bayan kuri'an jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a kasar. Mun ga yadda aka yi takiƙiƙa da shugaban Burundi Pierre Nkurunziza domin tsayawa takara zagaye na uku. Na kwana-kwanan nan ko shine shugaba ya jami na kasar Gambia bayan ya kwa shekaru 22 kan karagar mulki wanda ya ce zabe da farko ya amince da shi yanzu kuma ya ce da sake. To akan wannan batu na tattauna da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas dake jihar Missouri a nan Amurka kan wannan batu kuma na fara ne tambayar sa ko me yasa shugabanni a Afirka ba su yarda da harkan zabe ba wanda ma suka yarda da zaben sau goma aka yi sau goma za a ce su suka lashe.
Yawancin shugabannin da kaga sun dade a mulki ko kuma irin wannan in an yi lokaci ya zo da ya kamata su sauka suka ki za ka ga cewa dama gaskiya ba zababbu ba ne na daɗu ne. Yawanci dama kwatan mulki suka yi suka hau kuma suka dandana mulkin nan suka ji daɗinsu kuma ba sa so sauka. To kaga ɗaya kenan. Na biyu a gaskiya idan ka duba yawancin Afirka ban fahimci mulki irin na zamani ko na demokradiyya ko na siyasa irin wanda ake yi a kasashen turawa da nan Amurka ba. Misali a nan Amurka ka san komai yana da ka'idarsa. Yanzu kaga ai kwanan nan aka yi zabe sabon shugaba zabe da aka zaba zai hau mulki shugaba Obama zai koma zai sauka. To kaga wannan shiri ne na ka'ida wanda yake wannan kasa ta riga ta saba da irin wannan kuma jama'ar kasa sun san wannan kuma sun amince. Baya da za a yanzu a nan kasar yanzu kamar Obama yake ba zai sauka ba bai isa ba.
To misali to in ku haka ne prof to kana ganin cewa su samu wani tsari na tafiyar da mulkin su ba irin wannan da aka ara daga kasashen da suka ci gaba ba?
Yo ai an ara ma an yafan to ai aiki da shi shine ai ba wai ara a yafan ba tukuna. Wannan ɗaya daga cikin rikicin kina ba wai dan wato kasashen Afirka kan mage bata waye ba tukuna. Inda kan mage ta waye ji malam Bahaushe ƴan Afirka ba za su bar shugabannin su ringa tursasa su ko kuma idan lokacin su yayi su za su kasa tafi suke ba. A gaskiya sai kasashen Afirka da ya zamana sun samu wayewar kai na rayuwar su sun fahimci kudu da arewa gabas da yamma sun fahimci ina shugabannin su suka dosa kuma suke. Kuma idan muka ci gaba da barin cewa har abada turawa su ne za su ringa nada mana shugabannin mu to gaskiya za mu dade ba a ci gaba ba. saboda da wuya dama a nada mutum ko da inota zabi ne irin na zamanin da ake amma za ka ga wata kasa ta mara masa baya ta zo ta sa an masa campaign an yi abubuwa saboda haka in ma ya hau su zai fara saurara ka ne saurare ka to kaga wannan ko da ci gaba ne amma da dai ba samu ci gaba ba irin na kasashe irin wannan da muke ciki ko na Turai ko na Amurka
to kuma sai batun ba da wanda zai gaje su ga waɗanda ma suka yadda aka yi zaben kenan nan ku abokin aiki na ne Mahmud Lalo ya tattauna da Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna inda Mahmud din ya tambaye shi ko me yake ganin abin da ya sa shugabannin kasashen Afirka sun fi son ganin su ne suka nada wanda zai gaje su maimakon su bari lamarin ya zama allura cikin ruwa
wato abubuwa da yawa suna da nasaba suke haifar da waɗannan matsaloli da suke wakana in mutum ya yi la'akari da irin tsarin siyasar shugabanninmu na Afirka al'amura ne da ke manuniya da irin rashin iya shugabanci da kuma ainihin tabargaza da ake yi a lokacin da ake kan mulki akwai tsoro na abin da zai biyo baya bayan an bar mulki saboda mulki ne dama da yawa sautarin yawa abin da aka ci shine a fifita kabilanci ko fifita bangaranci ko fifita launin fata ko fifita siyasar addini saboda haka idan duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya gina a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza shugaban al'umma to kaga dole ya ji tsoro meye makomar shi meye makomar iyalansa meye makomar waɗannan jinsin da ya fifita meye makomar ƴan amshin shatansa a gwamnati da harkar tattalin arziki da kuma harkar siyasa ta cikin ƙasa gaba ɗaya saboda haka wannan yana waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilan da suke haifar da wannan
kamar me za a ce ina mafita take ga wannan matsala tun daga shi ka zayyana yadda lamarin yake
wato mafitan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar haɗin kai na musamman su talakawan da ake mulki kamata yayi talakawa ƙasashen Afirka su yi la'akari da cewa waɗannan shugabanni azzalumai duk zaluncin da suke koda suna fifita ƙabilanci koda suna fifita jinsinsu amma mafiya rinjayen ƙabilun na ƙabilar tasu ko masu bin addinan nasu ko waɗanda suka fito daga yankinsu su ma suna fama da wahala da uquba ƙabilanci da yangaranci da ko siyasar addini makami ne na kasashen shugaba musamman shugabanni irin namu na Afirka to kamata yayi talakawa su kawar da fuskansu fuskokinsu daga irin al'amari na fadawa tarkon da azzalumai kasassun shugabanni sukan shirya masu wajen kokarin ci gaba da masu mulki ko kuma cewa in ba su ba sai dai kuma su kasance ƴan afasa kowa ya rasa dole talakawa da kuma musamman kuma ƴan siyasa da kuma masana su kokari su rika jawo hankalin mafiya rinjaye mu talakawa mu fahimci illar da ke tattare da fadawa gada hawa gada zaren da azzaluman shugabanni na Afirka rubabbu waɗanda suke da kasassu ne suke yin wannan na bada misalai da dama shugabanni na ƴan mutuka raba mun yi misalin kamar Yoweri Museveni da tun farko ma shekarun baya ce bai ma yarda da tsarin jam'iyyu ba bayan da tsarin jam'iyyu duk wani yunkuri da za a yi na zabe na gari ba ya gagara a ƙasar kowa ya ga duk gudunmuwan da ake cewa tsarin shugabanci na gari na Paul Kagame ya kawo amma dai bayan da za a ce shi kadai ne kafin shi akwai Rwanda bayan shi za a yi Rwanda kamata yayi a ce talakawa in za su yi gwagwarmayar yaki da zalunci to su cire kyamar kabilar da kabilun da ke daga bangaren shugabannin domin su ma waɗannan kabilun yanda ake zaluntar waɗanda ba su fito daga jinsin ba su ma haka ake zaluntar su
to daga wannan batutuwa sai kuma na baiwa ƴan Najeriya damar jefa ƙuri'a a duk ƙasar da suke idan lokacin zaɓe yayi a Najeriya nan kuna tattauna da Professor Samuel Zalangane na Jami'ar Bethel da ke Minnesota a nan Amurka shi ma kuma na fara tambayar sa ne ko yana ganin wannan abu ne mai yiwuwa
ra'ayina dai akan wannan shine zan ce ba zan ce wai laifi ne ai haka ba amma babban magana shine a gani na wannan ba shine babban damuwan siyasar Najeriya a yanzu ba a zahirin gaskiya mutum ya dubi damuwan siyasar Najeriya a yanzu kamar ma wannan maganan ya zama kamar yaudara ne
me yasa
abin da yasa na faɗa haka kamar maganan ta zama kamar ƙaryar arziki gida ba dangane
to
muna kokari a ce mutane wanda suke cirani a wasu kasashe su jefa kuriya da sauransu da menene da menene amma kuma babban damuwa shine a menene ƴan siyasar Najeriya za su yi domin su biya bukatun mutanenmu wanda shekara da shekaru suna jefa kuriya ko kuma kuriyoyi amma kuma ba wani abin da ya faru kuma wasunsu ma in sun jefa kuriyan ba kirgawa ake ba in kuma an kirga ma baya canja komai a rayuwarsu
to kana ganin an jewa nan ma ba zai tasiri ba kenan
ko an yi akwai abu biyu anan wanda ina so mutane su fahimta za a iya yin zaɓe tsakani da Allah, kuma za a iya yin zaɓe a tabbata cewa kowa a Najeriya ya jefa kuri'a, kuma kuri'a an kirgace da ya kamata. Amma wannan wani abu ne, wani abu kuma da ya kamata na biyu mutane su sani yana da muhimmanci shine, shin waɗannan mutane da aka zaɓe su tsakani da Allah idan sun je Abuja za su je su soma aiki don an zaɓe su tsakani da Allah, kuri'un su tsakani da Allah ne aka zaɓe su, lallai ne cewa idan sun je Abuja za su yi aiki tsakanin su da Allah su biya bukatun jama'a? Wannan wani abu ne daban. To amma wannan tambaya da ne na biyu shi ma yana da muhimmanci. So ni a gani na, ko da yake ba zan ce laifi ne mu da muke cirania nan mu jefa kuri'a ba, amma babban damuwar Najeriya yanzu shine, na ɗaya a tabbata akwai hanyoyi, akwai wasu matakai da aka ɗauka domin kowane mutum talaka da mai arziki da talaka ya tabbata ya jefa kuri'ansa, kuma kuri'ansa an kirga. Amma bayan haka kuma a tabbata cewa ba wai an jefa kurin an gama jefa kuri'a shikenan ba. Shin waɗannan mutanen da aka zaɓe su in sun je Abuja ko kuma sun soma aiki za su yi aiki tsakanin su da Allah su tuna jama'a ne, ko kuma kurin su kurin kakar su ta yanke saka kurin shikenan sun je sai su manta da talakawa? Wannan shine kokwaran siyasa, babban damuwar siyasan ba kadai Najeriya ba amma Afirka gaba daya, kai har nan ma nan Amerika ma haka ne.
To ma saware yau nan kuma shirin zai diga aya, amma duk waɗanda aka ji muryoyin su da abokin aiki na Mahmud Lalo sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin iko Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Tun dai lokacin da rundunar sojan Najeriya da sake kwato kananan hukumomin da yayin kungiyar Boko Haram suka kaka gida ciki a baya, yanzu haka al'umman da suka fito daga irin waɗannan yankuna sun so maharaman komawa gidajensu, yayin da wasu suka riga da suka tare a irin garuruwan da rundunar sojan Najeriya da gama kakkaɓe waɗannan mahara. Sai dai irin waɗannan mutane kan fuskanci matsaloli ne daban-daban, kama daga rashin kyan muhalli, karancin abinci da ma buƙatu irin na yau da kullum, ganin cewa wasu an kona musu gidajensu kurmus, wasu kuma an kwashe musu kayayyakin abincinsu, yayin da wasu kayan sawa ma kan gagare su. Wannan akan nema ya sa kwamitin da uwar gidan shugaban kasa ta kafa, wato Hajiya Aisha Buhari mai mutane 11 cikin sharkashin shugabancin Hajiya Nana Kashin Shattima, wato uwayen gwamnan jihar, suka soma ziyartar irin waɗannan kananan hukumomi don tallafa irin waɗannan mutane da yanzu hakan suka soma komawa matsugunnin su. Sai dai irin wannan taimako bai isa hannun kowa, ganin yin yawan mutanen da suka samu kansu cikin irin wannan hali da kuma matsalan matsanancin rayuwa da ake ciki a wannan kasa. Farkon makon nan ne ma dai muka ziyarci garin Mangudu, inda kuma zanta da wasu da suka samu komawa garin nasu wanda suka sheda mini irin halin da suke ciki kamar haka.
Kamar ya zaman ku yake na cikin wannan gari na Mangudan?
A cikin zaman mu wannan, wallahi mun zo gudun hijira wannan, ga yunwa, ba abinci, ba ruwa, duk abin yana damu shine magani babu, ga zabzabe yara, ga zabzabe mutare da yawa, duk bamu da abinci shine yana damu mu wallahi.
Kabar ke daga wani gari kika zo cikin gari?
Ni daga garin Bagare na da gudun hijira.
Duk garamar hukumar
mu. Eh,
ka ku yaran ki anan?
Akwai yara na.
Me gidanki fa?
Mai gida na akwai.
Okay, duk kuna na anan?
Muna na eh. Haka eh.
Kamar watan ku nawa ko kuma shekaran ku nawa a cikin garin Mangurun?
A garin Mangurun shekaran mu darare mi ne.
Akwai wanda ta bazo?
Ni da wannan mun zo wannan abu mai diguri ne. Muna tuku na mun zo a nan.
Kamar gashi cewa an samu zaman lafiya ko?
Eh, an samu dai dan zaman lafiya kadan dai. Kadan dai.
Akwai matsalolin da kuke fuskanta?
Akwai matsaloli a baya baya kadan dai. Wani su Boko Haram dai suna zuwa mana ba zai wuce kilomita 10 hakan nan ba.
Cewa ko kuma waɗanda suka amfana da waɗannan kayan tallafi da wannan kwamiti suka mika wa waɗannan mata a wannan gari na Magunu da yanzu haka da daman sun koma garin nasu. Wasu daga cikin matan sun bayyana farin cikin su kamar haka.
Allah Hausa, na gode Abu Chari. Yauwa, Allah ya taimako shi. Yauwa, na gode.
To da mai da mai
ga ba. Tumbu kwandera, madara kwandera. A biso suron na wura yana manyana da kamiye kai da ce.
Daga bisani mun kuma sake ziyartar karamar hukumar Ganzai dake arewacin Borno, inda nan ma na soma jin irin halin da mutanen dake wannan yanki suke ciki, ganin cewa mafi yawan mutanen sun dawo garin su.
Suna na lafiya a cikin Ganzai lafiya kalau, amma kuma muna cikin matsalar abinci gaskiya. Amma yanzu kwanan da aka dan fara mana rabe-raben abincin nan mun ji dadi game da rabe-raben da ake mana na abinci.
Kamar menene matsalolin ku ne a cikin wannan gari?
A cikin garin nan matsalolin mu rashin makarantar Islamiyya da rashin makarantar boko na yaranmu da za su yi, shi ne matsalolinmu da namu mu kanmu da ba karatu.
Sanata Abubakar Kyari dai shi ne ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Borno ta Arewa, da kuma aka yi rabon waɗannan kayan tallafi tattare da shi.
irin aikin da ta yi don ba a mabuta maganin irinsa ba a ce matan shugaban kasa ta damu da mutane da al'umma da jama'a balle ga irin wannan wahalar da mata suke ciki to shine mu ma muka yarda da shi wannan muka shiga muka ce dole zamu mata goyon baya
wannan yanki dai yana ɗaya daga cikin yankunan da ke kuma baya wajen harkokin ilimin zamani wanda kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno Hajiya Fanta Baba Shehu ta ja hankulan iyaye wajen sa ƴaƴansu mata a makarantu sakamakon karancin ilimi da suke fama da shi
magana education a Borno shi mu ne abinda muka sa a gaba tunda gwamnati mu shine abinda ya sa a gaba to kuma musamman mata mutanen mu ba sa sa yaran su mata zuwa abinnan zuwa makaranta amma yanzu mun gaya musu cewa jahilci ba abu ne mai kyau ba to wannan ya zama mana tilas mu fita mu gaya iyaye mu cewa su sa yaran su mata makaranta su samu ilimi inda za su zauna da mutane su yi magana kuma a ji su a saurare su
Mallam Gana Badu dai shine shugaban karamar hukumar Ganzayin da yace yanzu haka suna adadin mutane kusan 81 a wannan karamar hukuma kuma kusan mafi yawan waɗannan mutane sun riga da sun dawo
gaga 81
kamar yanzu an so mu dawowa cikin wannan garin za iya cewa kamar yawan mafi mutane sun dawo
ya kai 3 quarter sun dawo amma sun riga sun dawo ne
to wai ayi ne zaman lafiya
alhamdulillah zaman lafiya alhamdulillah
Hajiya Fanta Baba Shehu tace kuma mataimakiyar shugaban wannan kwamiti da kuma tace yanzu haka tun talafa mata 600 a kananan hukumomin Mangoro da Ganzaye wanda kuma tace adadin mutanen da suka tada ya ninka hakan
yanzu yau din abinda muka zo yi local government guda biyu mu raba mata 300 kowane local government kayan tallafi to mun je Mangoro mun tarar da mutane mata suna nan fiye da 5000 amma mun samu mun ba mata 300 to yanzu mun ba su hakuri kuma za mu sake komawa yanzu a yanda nake maganar nan munan Ganzaye local government inda mata da yara suna nan a jibke suna nan suna neman kayan abinci
Sanata Abubakar Kyari shi ma ya sake jaddada mahimmancin ilimin mata musamman ma a wannan yanki da yake wakilta da yace suna koma baya matuƙa gaya
yawancin mutanen mu nan basu san da irin akwai irin hakan ma ba suna nan to shine muke so mu nuna musu cewa in mutun yana son rayuwarsa ya ci gaba kuma ci gaban rayuwar al'umma to dole ne a sa hankali akan hanyar wajen ilimi
ko a lokacin da babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai yake kaddamar da sake buɗe hanyoyin da suka tashi daga garin Maiduguri Mangono zuwa garin Baga da kuma garin Maiduguri zuwa karamar hukumar Mobar ya ja hankulan jami'an sojan ne yana mai cewa
I want to use this opportunity to
yace kar mu sake ba su dama su sake haɗewa wuri guda su kuma kafa wasu sansanonin su zo su ci gaba da kaiwa mutanen mu har-hare ba za mu amince da hakan ba dole ne mu bi su duk inda suke mu tabbatar cewa mun gama da su gaba daya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takeice
Shugaban Gambia mai jiran gado Adam Barrow ya gana da wasu shugabannin kasashen duniya a Mali inda ake kokarin warware rikicin shugabancin Gambia cikin lumana a hukumance ayyana Barrow a zaman wanda ya lashe zaben kasar da aka cikin watan jiya da wata kyar tazara Shugaba ya jamme wanda yake mulkin kasar na tsawon shekaru 22 bayan juyin mulkin da ya jagoranta da farko da ya amsa sakamakon zaben amma daga bisani ya canza magana ya shigar da kara gaban kotu yana kalubalantar sakamakon ya ce an tafka magudi ana ta kira shugabannin kasashe da suka halarci wannan taro da Faransa take da kasashen Afirka sun yi kira ga shugaba ya jamme da ya murabus don wa'adin sa ya kare cikin wannan mako amma shugaba jamme ya ce zai ci gaba da iko har sai kotun kolin kasar ta yanke hukunci kan karar da ya shigar Shi kuma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin Obama ta kakaba a Rasha amma zai duba janye su muddin Rashin ta bada haɗin kai ga Amurka kan muradu da suke da muhimmanci ga kasashen biyu Trump wanda ya bayyana ka hira da jaridar Wall Street ya ce idan Rasha ta haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci da kuma akan wasu muhimman batutuwa wa zai buƙaci takunkumin muddin ana shiri da Rashar Ƙungiyar da take rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya ta ce ƙungiyar ISIS a gabashin Siriya ta kaddamar da wani ƙazamin hari kan yankuna da suke ƙarƙashin ikon gwamnatin Siriya a jiya Asabar a birnin Deir ez-Zor da ake takaddama a kai suka kashe aƙalla sojojin gwamnati da 'yan tawaye da fararen hula 30.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah. inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.